بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 8 ga watan Rabi'ul Awwal, Hijrar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 19 ga watan Disamba shekara miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 40 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيكن شد غافرة لتافا اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناواني غمدا مسألة من مهمنشي أتكن أكيدا مسلمي إتكي مسألة الولاء والبراء. ابن تيمية ينا كران تدموني كائدو جندي كمات مسلمي يي أيكي دسو وجن قجي ما قوي قويو دا كافري، سواء ودنن كافري suran maguzawa ne koko kafirai ne masu littafi ma'ana yahudu ko nasara. Allah ya saka mushi da alkhairi. Dan jama'a masu wannan karatu basu manta ba, Ibn Taymiyyah yana karantar da mu dangane da ainihin wato maganganun mazahibul a'imma al-matbu'in, mazhabobin limamai waɗanda ake bin mazhabobin su tun daga kan Abu Hanifa, Malik, Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal, Allah ya gafarta musu gariki daya. Ya kawo mana bayanai a waɗannan mazhabobi waɗanda suke nuna dukkanin waɗannan malamai da waɗanda suka biyo bayan su daga cikin a'imma waɗanda suke dangantuwa ga waɗannan mazahib din, gabaki ɗayan su sun yi ittifaki akan haramci da kyamatar da musulmai dangane da koyi da kafirai. Yace inda kawai aka samu bambanci shine dangane da wasu ayinat, wasu matsaloli masu zaman kansu. Bayan da suka haɗu akan haramcin, to sukan samu sabawa fahimtar juna wajen wani abu na musamman. Shin kaza ma na cikin kwaikwayo, to daga cikin su wanda ya lissafa wannan a matsayin kwaikwayo sai ya danganta shi da ainihin haramtawa da kyamatarwa. Wanda kuma ya lissafa wannan a ganin shi ba kwaikwayo bane, sai a tare yayi sassauci wajen wannan abin. Yace to dama dai abin ne ma mu gane cewa dukkanin su sun hada akan haramta kwaikwayo da kafirai da maguzawa. Allah ya tsare zamu tashi a inda yake cewa wa qad yataraddadu al-ulama'u fi ba'di hadhihi al-qa'ida, malamai sukan yi ainihin taraddudi su kai su kawo a cikin wani sashe na wannan ka'ida ta ainihin tabbatar da haramcin koyi da ainihin maguzawa. Lita'arud al-adillati fiha, a inda aka samu dalilai sun ci karo da juna a ciki. Auli adam i'tiqadi ba'dihim indirajihi fi hadhihi alqa'ida, ko kuma inda wani su aka samu ya kudurta cewa wannan mas'ala ayyina da yake magana akan ta, to ba ta shiga cikin asalin ka'idar abinda aka hana koyi da kafirai a ciki. Mithlu ma naqalahu al-Asram qala samitu Aba Abdullahi yus'alu اللمس الحريري في الحرب, كما ابن الاسرم ببن دالبين امام احمد يحكيتو cewa yana zaune an tambaye imam احمد ابن حنبل الله يكرم مش غفره game da hukuncin sanya sutura ta alharimi a yaki ba a zaman gida ba. Faqala sai yace arju Allah ya kuna bihi ba'as, ina fatan ya zama irin wannan babu matsala babu lafi, saboda a wannan yanayin sanya alharinin zai zama gurgurdan wata bukata ne. Qala wa samitu Aba Abdullahi yus'ali anil mantiqa wal hulliya fiha, naji kuma Abu Abdullahi al-Imam Ahmad din kenan har ila yau ana tambaye shi game da daura majanyi ko bel, shine al mantiqa wal hulliya, da kuma sanya kayan ado, sanya belt ko wani kayan ado a yayin yaki irin shigar da kafirai aka san su suke a wancan lokacin. Faqala sai yace ammal mintaqa faqad karihaha qaumu, irin wannan daura belt na kafirai to wasu daga cikin malamai suna kyamatar da musulmai daga yin haka. Wa yaquluna, kuma suna cewa min ziyil ajab, wannan shigar maguzawa ce وكانوا يحتجزون الأمائم. كما su ainihin waɗannan kafiran sun kasance suna daure har rawanin su sukan daure shi su sa mishi kamar yadda ake sanyawa konkoso belt sai su sanya wani belt su daure saman rawanin su duk wannan dabi'ar kafirai ce wa hadha inma alikal qawl fihi allaqal qawl fihi li anna fil mantiqati manfa'a aradat ma fiha min at tashabbuh. Abinda yasa Imam Ahmad ya ainihin rataye wannan zance nashi bai sake shi kai tsaye ba, saboda a cikin irin wannan belt da ake sanyawa a wajen yaki akwai wani abin amfani wanda yake karo da wannan kama da juna din. Dan za ku iya tuna jama'a, can baya mun karanta cewa abubuwan da suke na amfani ko da kafirai ne suka yi su, to ba sa cikin babin haramci in dai akwai manfa'a. Alal misali yanzu kamar ababen hawa din nan su mota da babur da na'urorin nan na ainihin sadarwa da makamantansu, tun daga kan wayar hannu da kwamfuta da makamantansu, kaga dukansu kafirai suka kirkiro su, amma suna da manfa'a, akwai amfani a cikinsu da mutum zai ci. Sannan kuma amfani da su baya daga cikin abinda ake kallo a al'adance cewa kana koyi da ainihin kafirai ko maguzawa. Abinda kai ake kallo shine kana cin moriyar ilimi. To sai zama irin wannan belt da suke sakawa a yaki, belt ne mai fadi da suke sakawa ya kare musu cikinsu, ta yadda idan an sare su da makami a daidai wannan makasa, to makamin ba zai kai jikinsu ba, kamar wani sulke ne suke sanyawa, amma sai zama su aka san su da shi. Ina ba ta fahimci wannan jama'a. To sai ya ce saboda haka, saboda wannan amfanin da ke jikin irin wannan belt da suke ɗaurawa a kwankwasonsu, shi yasa Imam Ahmad ya ga kamar akwai wato karo tsakanin hani da kwaikwayo da su da kuma cin moriyar abin da yake ilimi ne ko daga waye yake. Da aka sai maganar shi akan wannan ta zama magana ce da yayi, ta yace ina fata ya zama babu matsala. Wa naqala an ba'd as-salafi annahu kana yatamantaq. Kuma Imam Ahmad ya haikaito daga wasu magabata yace sun kasance suna yi. Falizalika haqal kalama an ghairihi wa amsaka. Dan haka ne kaga ya ruwaito magana wani kawai yayin shiru, shi bai faɗa tashi magana ba. Wa mislu hadha, misalin wannan shine hal yaj'alu qawlan lahu idza su'ila am mas'alatin fa haka fiha jawaba ghairihi wa lam yurdifhu bi muwafaqatin aw wala mukhalafa. To da haka anan da Imam Muhammad yace ina fata ya zama babu matsala, ai ma mutane suna sanyawa, mutanen da suna sanyawa kamar magabata kenan. To sai ai tambaya, shin a usulance idan aka yi malami fatawa ala gabata malam ina hukuncin kaza, sai ya ruwaito ko ya hakaito maganar wani malami magabaci cewa suwana sun kasance suna aikata haka ko suwana sun kasance suna bada fatawa da haka, to yanzu wannan da ya faɗi wannan magana bai ce kuma ni na goyi bayanta ba, ko kuma ni ina ganin kaza aka san abin da ya hakaito. Idan mutum malami ya faɗi magana mai bada fatawa, magana ta zama hikaya ce ga maganar wani, yayi shiru bai ta'aliki ba, shin wannan za ya ɗaukan shi a matsayin kenan ya yadda da maganar ne ko ko bai yadda ba, me za a ɗauka? Idan Allah sa mun fahimci sura, malami ne aka mishi tambaya me kun yace daidai ne ko ba daidai bane, ko halas ne ko haram ne, sai yace wane ya bada fatawa da kaza, ko wane ya kasance yana aikata kaza, sai ya shiru. Shin wannan yadda da fatawan wancan ne ko ko rashin yadda da ita ne? Fihi li ashabihi wa jahani. Yace to a mazhabin Imam Ahmad akwai duka fuskokin guda biyu, ahaduhuma fuska ta farko na'am yarda wanda shi fi karfi, li'annahu laula muwafaqatihi lahu lama kana qad ajaba sa'ila. Dan inda bai dace da shi ba, to kaman bai bada amsa ba kenan. Li'annahu innama sa'alahu an qawli, domin an tambaye shi ne game da shi me yin maganar sa, walam yas'aluhu an yahkiya lahu madhahiban nas, ba a tambaye shi ya ruwaito mazhabobin wasu ba. Da haka yanzu mazhabar da ya kawo ta wani yana gaya maka cewa ne shi ma yayi adoptin din wannan mazhabin, wannan yafi fitowa fili wa sani kauli na biyu la yaj'alu bi mujarradi zalika qawlan lahu dan kawai an tambayi malami me hukuncin kaza sai fadi fatawar wani ko ya bada labarin abinda wani yace to wannan ba zai zama da zarar yayi haka ya zama fatawar shi bakenan li'annahu innama hakahu faqat dan kawai labari yake baka wa mujarradul hikaya la yadullu ala almuwafaqa matsuran labari bai nuna dacewa da abu sai dai a wada'in na ainihin fatawa labari na nuna dacewa domin sahabbai ma suna yin haka idan an tambaye su fatawa ko sai su ce mun ga annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abinda annabi yake kawai shi muke yi a matsayin shi ne abin yi to haka wani malami ma aka tambaye shi fatawa yace ai malam wane ya faɗi wani malami da ya gabace shi ko kuma wane ya kasance yana bada fatawa ga haka zahiri in dai ba wata karina ta nuna yana hakaitowa ne dan ya raunata magana ba zahiri na nuna cewa wannan ita ce fatawar shi ina fatan mun gane wannan wa fi labsil mintaqa asarun wa kalamun laysa hadha mawdi'u yace a game da sanya wannan belt da ake sanyawa tsakiyar ciki akwai wasu zantuka waɗanda aka ruwaito amma ba nan ne muhallin zancen ba yana ishara zuwa ga magana da Ibn Luqaym ya kawo a cikin Zadul Ma'ad cewa ba a taba samun labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana amfani da irin wannan sutura da ake ce ma al-mintaqa belt da za a daura mai fadi a ainihin saman ciki ba wallahu ta'ala a'lam wal misli hadha taraddada kalamuhu fil qaus al farisiya yace dan irin wannan din ne ma aka samu Imam Ahmad zantukan shi suka yi taraddudi tsakanin a ko a'a game da amfani da kwari da baka irin na farisa makaman yaki irin na farisa fa qala al asram asram yace sa'altu aba abdullahi anil qaus al farisiya na tambayi abu abdullah al imam ahmad kenan game da amfani da kwari da baka irin na farisa fa qala sai yace innama kanat qisiyun nas al arabiyya yace kai makaman mutane fa to makaman larabawa ne ma'anan makaman da mu muke goyen baya amfani da su su ne irin na larabawa thumma qala sannan yace inna ba'dan nas ihtajja bi hadisi umara radiyallahu anhu wasu mutane sun yi hujja da hadisin umar Allah ya kara masa yadda da yake cewa ji'abun wa adamu kube da fata wanda ya magana akan kube wanda ake saka kibau a cikin shi wanda aka mishi kulliya da fata aka mishi ainihin kotin haka da fata Umar ya bada bayani akan shi ko kuma yace yana son a dinga amfani da irin sa alhalin kuma wannan yin haka din ba al'adar larabawa bane to wasu malamai sun kafa hujja da halascin kwaikwayon irin makaman kafirai wajen kera makamai saboda wannan halascin da Umar ya bayar qultu ni ko sai nace hadisu abi amr ibn hammas qala na'am hadisin abu amr dan hammas yace i umar yace i ai mishi irin wannan qala abu abdullah wato sai nace da shi ni asram nace kana nufin hadisin abi amr ibn hammas sai imam ahmad yace i qala abu abdullah yaqulu yace fala takunu ja'batan illa lil farisiya ba a ce mishi kube mai fata sai in na farisa ne wan nabl fa inna ma huwa qarnu shi wannan ainihin kibiya ai ana yin shi ne an san da irin wato abin nan din da ake da shi da karn da ake shi da kashi ko kahon da ake yinsa abin cewa jama'a shi ne a wancan zamanin da suke rayuwa larabawa suna da irin makaman da aka san su da su wanda musulunci zai ci gaba da amfani da su lokacin da musulmai suka kaima ainihin wato farisa addini kasashen farisa da rum da ire-iren su dan su anshi addini suka ki a can kasar sham kenan da iraki musamman zamanin sayyidina umar da abin da ya biyo baya an yi yaƙe-yaƙe da su qadisiyya yarmuk wacece da wacece sai zama suna da makaman su da suke amfani da su makamai ne wanda irin yadda suke kera makaman yanayin makamin tun daga wajen siffar makamin da kulliyar da suke masa da irin yadda suke da aqida game da makaman cewa waɗannan makaman allolin su maguzawa ne ke bada kariya gare su ta hanyar makaman nan da irin abin da suke makaman na tsafi sai zama musulmai sun kyamaci ire-iren wannan makaman sai zama koda an ci yaki an samu makaman a cikin ganima to akan zo ne makera an narke su a canza musu siffa a mai da su ne za su dace da irin makaman musulmai saboda makamai ne takobi ne da hoton gunki a jikin sa mashi ne da ainihin wato a jikin tsinin sa an yi wani dan karamin gunki an manna da makamantan su suna alamta kafirci ina fata mun gano wannan jama'a kama a ce ne zaka siyo mota sai zama duk cross ne a jikinta kaga dole ka sanna mata fenti ko a jikin wani abu na ta zama an sa gumaka da makamancin haka kaga kana da bukatar ka sai da ka cire waɗannan alamomin waɗanda alamu ne na maguzanci to wannan shi ya jawo wannan mas'alar game da haramta makamai irin na maguzawa amma malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen a cikin sharhin da ya littafin na daidai nan wajen yayi ta'aliki yace a wannan zamani malamai sun yadda da cewa babu laifi musulmai su amfani da makaman da kafirai suka kera musamman a wannan zamanin idan aka ce a koma a dauki makaman da suke waɗannan da ake cewa na larabawa sune wuka da takobi da mashi da makamantan su da su za a yaki kafirai idan yaki ya tashi misali wannan ba ma zai yi ba a wancan lokacin makaman karfin su kusan iri ɗaya ne wato karfin nisan su da karfin jarintan makaman kusan iri ɗaya ne amma yanzu ba za ka hada karfin makamai na hannu irin wannan na gargajiya da makamai na zamani waɗanda ake kera su a ƙasashen da kuma na kafirai ne ka ɗauka tun daga kan manyan bindigogi masu injina da sauran bama-bamai da abin da ake cewa makaman ƙari dangi al-aslihatu damar ash-shamil weapons of mass destruction makamai waɗanda suke za su ƙare gari ko ƙasa ko yanki waɗanda idan an harba su za su bar wurin sun darkake shi gabaki ɗaya sannan kuma su lalata ƙasar da ke wurin da ruwa da ke wurin da duk wata rayuwa da ke wurin su lalata shekara da dama yanzu har yanzu da muke magana a ƙasashen Japan misali inda aka wurga musu makamin ƙare dangi a yaƙin duniya da aka yi na biyu a Yokoshima da Nagasaki yau fiye da shekara 50 kuma kamancinta har yanzu mutanen wannan yankuna suna fama da matsaloli na lalacewar ƙasar noma gurɓacewar ruwa annoba ta girgizar ƙasa haifan yara wanda suke zuwa da deformity wani yaro ya zo da rabin ido wani ya zo da babu leɓe wani babu haƙori saboda wannan iska lalatacciya wanda makami mai linzami da aka ruga ƙwaya ɗaya ko ƙwaya biyu ya ɓata ƙasa fiye da shekara 40 kaga irin waɗannan makaman a yanzu ba wai tambarin kafirci bane su a tambarin kimiyya da fasaha ne domin daman kimiyya da fasahar zamani ta kai matuƙa musamman game da makamai dan adam ya gama kera abin da zai halaka kanshi gabaki ɗaya yanzu irin makaman da ake kerawa randa duk Allah ya kawo lokacin da za a fara amfani da su ko kuma suka amfanar da kansu ma'ana suka butsare da kansu to duniyar nan ta zo ƙarshe kenan akwai makaman da sai dai a je ƙarƙashin ruwa a je a koyi su saboda ko ƙara ba su san ji in suka ji ƙara za su iya wargajewa kuma wani in ya wargaje sai ya cinye kusan 1/3 duniya duka wannan America da Russia da Faransa da Ingila da Japan da Korea da sauran ƙasashen arna irin makaman da suke kerawa kenan dan yi mu junan su tanadi da yi wa sauran al'umma tanadi na bala'i ubangiji Allah ya sa in ya tashi ya tsaya a can kansu a takaice jama'a waɗannan makamai na zamani kamar yadda Ibn Uthaymeen ya faɗa ya ce babu shakka wajibi ne ƙasashen musulmai su neme su su aji su san yadda za su dinga iya kera su don wannan shine cigaba da aiki da ayan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl ku ci gaba da tanadar wa kafirai abinda za ku iya na ƙarfi da kuma horar da dawakai yace ƙasashen musulmai idan ba su da waɗannan makamai za a ci gaba da raina su da ɗaukar su ba komai bane dan yanzu a siyasar duniya duk wanda ya mallaki nukiliya to ya zama shi ma abun tsoro dole a lallaba shi wanda kuma duk bai mallaka ba kafirai suna nan sun sa ido ba za su taɓa barin shi ya kai gare shi ba duk wani makami da za ka mallaka wanda zai zama ya ba wai dan ka kashe wani ba a dan ya zama in an san kana da makamin ƙasar musulmi kaza an san suna da wannan makamin to za a shafa musu lafiya a basu su addininsu, shine amfanin mallakarsu. Allah ya tsare mu. Malam yake cewa wa qala al-Asram qult li Abi Abdullah fi tafsir Mujahid, na tambayi Abu Abdullah game da tafsirin da tabi'i Mujahid yayi mafadin Allah madauke sarki, qulubuna fi akinnatin, magana kafire da suke wa Allah izge suke cewa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun ko fa'amal inna amilu, suka ce qulubuna wai zukatansu qulf fi akinnatin, suna cikin wani akinna, jam'i ne na lafazin kinan. Kinan shine duk abin da yake mazubi da aka bame shi aka rufe, kamar gwangwani ko roba ko makamancin haka wanda za a sa abu a ciki a rufe, to shine kinan, jam'i shi akinna, jam'u qilla ne. Suka ce mu in ji kafure ba, mu zukatanmu suna cikin wani bamamman mazubi ne, mun riga mun rufe zukatanmu ba ma gane abin da kake. Wa fi adhanina waqru, suka ce kuma a cikin kunnuwansu akwai kurmantaka, ba sa ji, zuciyarsu ba ta fahimta. Allah ka tsare mu. Sai yace to me ma'anan wannan lafazin akinna din? Qala yace kal da'abati linnabal, yace abinda ake nufi da akinna shine kamar yanda ka san mazubin da ake zuba wato kibau, wanda yake irin na kafirai din nan mai fata, wanda yake da murfi za a zuba su a ciki a rufe su ba wanda zai gansu, ba kaman mazubi wanda aka saba da shi na Larabawa wanda yake ana ganin kusan ɗaya bisa ukun kibiyar yana fitowa ba. Allah sa mun gane bambancin suna su, wato kamar yanda kaga shantu haka suke yin shi, itace ne suke fekewa su sassake a yi rami a cikin shi kaman tunnel, sai kuma a mishi murfi, sai a zo jikin shi sai a saka fata, ai coating din shi da fatar dabba, a lallube shi da kaga ana yi ma ainihin wato abubuwa fata, kamar yadda ake ma rigan, ake ma siddin machine yau ko siddin doki, ake sanya mishi fata a lallube jikin shi cikin karfin ko katakon, to haka su ma sai su lallube jikin katakon, kuma sai a mishi murfi yadda za a zuba wannan kibau din a ciki, sannan a zuba dafi a ciki sai a rufe shi. To Imam Ahmad ya fassara cewa akinna wani mazubi ne kamar irin wannan mazubin, wanda an rufe kamar an rufe kabari ne, ba a ganin komai. To sai zaman musulmai suna kyama irin wannan a lokacin, saboda mene? Saboda alama ce ta kafirai, dabi'a ce ta kafirai, al'ada ce ta kafirai. Qala fa in kana yusammi ja'ba linnabali falaysa ma ihtajja bihi alladhi qala hadha bi shay'in, yace fa in kana ma yusamma ja'ba linnabali, yace idan ya zama abinda ake ce ma ja'ba shine na sanya kibau din nan, falaysa mahtajja bihi alladhi qala hadha bi shay'in, wannan abinda ya hujja da shi to ba shine abinda can yace babu komai ba. Kuma kala yambagi an yus'ala an hadha ahl arabiya, Imam Ahmad da kan shi ne yake wannan bayanin, yace in ya zama abinda ake sanya kibau ba shi ne ya kama da akinna ba, to ban san kuma abin da za a fassara ba. Wato iya abin da na sani game da fassara shi kenan, cewa wani abu ne, wani mazubi ne wanda ake sanya abu a ciki a sa murfi a rufe shi, kamar yadda ja'aba ake sanya kibau a cikinta a rufe. Yace in ko ba haka bane fassara, to ina ganin sai dai a tambayi malaman Larabci, in ji al-Imam Ahmad. Saboda Imam Ahmad ba malami ne da yake yayi takhassusi a Arabiya ba, baya ga haka kuma malami ne da yake rayuwa a cikin birni, cikin kasar Baghdad. Akwai yiwuwar ya zama Arabiyarsa ba ta da ƙarfin irin Arabiyar Imam Shafi'i misali, don za ka samu ma a cikin maganar shi yana magana da abin da za ya ci ma kamar Larabci ne na 'yan birni, kaji yana cewa ish haza, za ka samu a cikin da Imam Ahmad ish turidu an taqul, saboda irin wannan Larabcin shi ake yi a birni, birni irin Baghdad, wanda cibiyar tarayya ce da gwamnati ta Banul Abbas, da kuma akwai al'umma daban-daban. To irin wannan wurin za a iya samun yarinsu ya zama yana ainihin muhazzab, ana rairaye shi saboda ɗabi'ar rayuwar birni. Kuma shi sa malaman nahawu a wancan zamanin wanda suka kawo ka'idoji game da waɗanne irin larabawa ne za a yi hujja da arabiyarsu wajen tabbatar da cewa wannan larabci ne mai inganci banda mutanen birane irin Baghdad hasali ma har wurare irin Kufa da Basra inda malaman nahawu suke to nan din ma basu yadda da shi a matsayin waje wanda za a anshi arabiyar mutanen wajen ba a wannan zamani karni na biyu zuwa na uku sai sun tashi daga waɗannan garuruwa sun shiga cikin Hijaz cikin ƙauyukan Taifa da makamantansu inda larabawa suke mutanen ƙauye a cikin rigagensu suna kiwon raƙumansu basu cakuɗe da gwarawa ba basu shiga rayuwa ta ƴan birni ko ƴan bariki ba balantana arabiya ta samu lausa duba ka gani yanzu jama'a yanzu idan kana da wani yare wanda ba Hausa ba anan Zaria ko Kaduna ko Kano kuma sai ka matsa wa ƴaƴanka sai ka koya musu fullanci ne ko yarbanci ko bare bari da makamantansu kai anan za a ga kana da kabilanci kana ta kokarin sai ka koya musu yare wanda kuma daidai ba kabilanci bane amma ran da ka kwashe su ka kai su garinku idan yarbawa ne ka kai su Ogomoshu ko Shaki ko Ijebuodi idan Fulani ne ran da kuka je Gombe ko Adamawa in Nufawa ne ran da kuka je Lafai ko cikin Mina in suka je suna yin yaran a can sai kuma ka ja na can suna kyara su akan cewa sun lalace yaran yaran ya lalace da Hausa ba haka bane anan ana ganin sun iya amma sai kuma cikin danginsu sai a ga ai wasu ma iya ba wanda suke yi ma broken to haka har a cikin Hausa yanzu duk Bakabe ko Basakwacin da ya zauna a nan Zaria ko Kano yana yin Hausan mu da ƙyar muke ganewa ba amma in ya koma garin sai a ce zage zage ko kana sun bata mai Hausa haka abun yake to kaga kenan su waɗancan da suke a ƙauyuka suke nesa da irin wannan barikin su ne kawai suke iya ihtifazi da salikarsu su ne suke iya rike yaransu ba zai lalace ba amma mu kam nan dama hadis bila harj nan irin nan yanzu Zaria irin Kano irin Sokoto cikin gari kuma ko anan Zaria yanzu ka gani jama'a cikin garin Zaria Hausansu ta fi kusa da Hausa mai nagarta fiye da tudun wada fiye da gellesu da dan magaji inda aka fito aka fara cakudewa da juna kenan kuma nan tudun wada da gellesu da dan magaji su kuma sai ga sun fi samun da sabon gari saboda kana ƙara matsawa cikin inda akwai kabilu daban-daban kana ƙara nisa da Hawadir to haka ko a cikin Kano asalin cikin badalar Kano din anguwannin nan Hausansu ta fita ƴan fage ta fita ƴan kofar Na'isa ta fita ƴan sabon gari da nan waje Kundila da ƴar'iransu zaka ga ƴan can ciki Hausansu tana da ragowar wannan matana to wannan haka ɗabi'a yare take jama'a zaka Imamu Ahmad saboda tawalu'unsa sai ya ce a je a tambayi wasu shi da iya abin da ya sani kenan game da fassaran akinna cewa yayi kama da abin da ake cewa ja'aba shine mazubin kibau irin na katare wanda ake bamewa Allah ya kare mu qala abu bakr qila li abi abdullah ad-dira'a yakunu laha farju aka ce ya aba abdullah ina hukuncin sulke rigar karfe wanda mayaka suke sakawa to akwai ta kafire wanda sai ai mata wani rami a tsakiya kamar kwalliya ne haka ko kuma kamar yanda za ta yi saukin cirewa da sakawa yadda ka san ana yi ma riga zip riguna musamman na mata tunda an yi su ba su da wadata sa su da wuya cire su da wuya daga sai ai musu zip ta ba ga suna yin zip da rabin riga amma yanzu gaba ɗaya ake tsaga rigar da zip gaba ɗaya sai ta kuma falle haka dogo dan ba ka bata saku ba to sai zama kafirai a lokacin su ma suna saka sulke amma sulkensu yana da design da ya bambanta da na musulmai daga cikin bambancin shine sai ka ga sun mishi wani rami a tsakiya idan sun sakawa zai bude ya saukin sakawa sai aka ce ma Imam Ahmad ina hukuncin musulmi yayi sulken shi irin wannan jama'a ku duba ku gani fa wannan fa yana magana har da abubuwan amfani ma'ana in ka tashi gina gida ko zaka yi furniture a gidanka ko zaka sanya labulaye a gidanka ina hukuncin ka sanya kayan ginin gidanka ko labulan gidanka ko furniture gidanka ya zama irin na kafirai shine irin wannan tambayar ga abin da ya halasta fa kenan ma jama'a sai yace fa qala kana li Khalid ibn Ma'dan dira'a laha farjin min bayni yadayha qadara zira'i sai ce to Khalid dan Ma'dan yana da ainihin watan wani sulke wanda yake da wani rami ta gaba gare shi kaman tsawon zira'i guda an tsaga shi tsawon zira'i guda ai idan misali kana da riga matsatsiya kaman mata misali za ka ga akwai rigunan da ake matsatsu ko jeans saboda matsatsi sai a tsaga saboda a samu halin motsa kafa a jiki ko ko a tsaga can kasa ko gefe ko a tsaga jikin riga kun banya haka shine irin abin da yake ishara saboda ta matsu mutum amma ya zama in yazo sawa ko cirewa ko zai dan juye jikin shi a jiki ta iya juyawa shine sai yace to wani dai yana da wani sulke irin wannan kaga shi ma ya bada amsa irin waccan amsa da ya bayar a baya amsa ta hanyar mene hikaya ba tare da ya fadi fatawarsa ba duk waɗannan yana ba mu misalai ne akan wuraren da aka samu ta'arudi tsakanin kwaikwayo da kafirai da kuma wani amfani da ake da bukata ya zuwa gare shi a wurin sai kaga fatawan malamai tana yin taraddudi duk yana tabbatar mana da cewa ne dai malamai ba sa sakin jiki kawai abin da yake yana da alaka da kafirai wai dan akwai amfani ko su ce a ci gaba da yi har a irin haka sai ka same su da taraddudi akan ana kaddara tsakanin maslahar manfa'ar da kuma mafsadar da ke ciki ko kuma koyin da ke ciki waɗannan malamai kenan na gaskiya masu kokarin tsare ainihin addinin Allah Allah ya kara musu ainihin rahama sai ce kila li abi abdullah fa yakun laha farjun min khalfiha to ina laifin kuma idan an yi a baya qala ma adri yace ban san hukuncin haka ba amma min bayni yadaiha faqad sami'tu amma dai yin tsago a gaban sulke to wannan na taba jin shi wa amma min khalfiha falam asma a baya fa to ni ban taba ji ba banda fatawa kai kenan qala illa anna fi zalika sa'a lahu inda rukubi wa manfa'a ce to sai dai in ya kasance to ya kake gani idan ya kasance akwai wato samun fadi zai dan ji saukin matsatsi wajen hawa abin hawa shi da kuma amfanuwa da haka din qala sai ce wa kadihtajja ba'dun nasi fi hadha biqaulihi ta'ala ce ai wasu daga cikin ainihin malamai sun kafa hujja da cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwa inda wajen makami ne duk abin da za ku iya tare da na makami to ku tana da musu kamar yadda muka bayani cewa malam Usaimin shi ma ya bada wannan fatawa Allah ya gafarta musu gaba daya qala al-asram qultu li abi abdullah wahtajja bi hadhihi al-aya ba'd an-nas fi al-qaws al-farisiyya nace mishi to algawa ta malam ai game da shi ma wancan makamin irin na farisa wasu malamai sun yi hujja da wannan ainihin wato aya thumma qultu inna ahla khurasana yaz'umuna annahu la manfa'ata lahum fi al-qaws al-farisiyya yace to Arabiya eh yace to su mutanen Khurasan su kam suna cewa saboda su ma Farisawa ne amma yanzu sun musulunta sun ce su ba za su iya amfani da kwari da baka irin na musulmai Larabawa ba zai musu amfani ba wa ammal kinanata indahum lil farisiya wa innaman nikayatu wa innaman nikayatu indahum lil farisiya yace su a gurin su abinda suke jin kyama haraj abinda suke jin nikaya shine abinda suke kyamar a gansa da shi shine irin na maguzawa din qala sai yace kaif to yaya kenan sun ce na Larabawa ba zai musu amfani ba kuma sun ce suna kyaman na Farisawa to yaya suke nufi kenan wa inna maftutihatid dunya bil arabiyya to kuma dai yaya ne wannan duniya gaba dayanta an cita da yaki ne an musuluntar da ita da makamai irin na Larabawa qala al-asram asram yace qultu li abi abdullah sai nace da shi wara'aytum bis-saghri la yakaduna ya'diluna bil-farisiyya yanzu kana ganin a ainihin wato makami irin wannan wanda za a yi mishi rami as-saghra wanda za a yi mishi rami a jikin shi la yakaduna ya'diluna bil-farisiyya wannan ba zai daidai da irin na farisa ba qala inna ma ra'aytu ar-rajula bish-shami mutanakkiban qausan arabiyya yace ni naga wani mutum dai a kasashen Sham yana ainihin kaiwa ya kawo da makami irin na Larabawa ma'ana shi Asram din ya matsa yana neman dai sai ya ji fatawar kaji bayan da waccan tambaya ya kara mishi wannan game da kafa hujja game da waccan ayata wa idulahu musatatu min quwa sannan yace to ai wasu suna cewa su makamin larabawa bai da amfani a wurin su, sannan kuma suna kyamar na farisawa. Sannan ne yace mishi, to da na larabawa wannan aka bude duniya dan haka yayi amfani. Sannan ya ƙara cewa da shi, to me kake gani game da idan an yi ma makamin larabawan shi ma aka mishi irin wannan ramuka da suke wa nasu na farisawa, shin hakan bai sa yayi kama da na farisan ba? Shine sai Imam Abu yake ce mishi, to a ƙasar ma farisan, a ƙasar Sham inda farisawan suke da, na ga mutane suna amfani da makamin larabawa. Kamar yana nuna cewa maganar da wancan ya ce makamin laraba bai musu amfani ba daidai ba ce kenan. Warawal akhramu an Hafs ibn Umara haddathana Raja'u ibn Murji haddathani Abdullah ibn Bishr an Abi Rashid al-Hibrani wa Abi al-Hajjaj as-Saksaki an Ali qala, Ali yace, bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yatawakka'u ala qausin, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishingida akan wani kwari da baka lahu nashi arabiyya wanda yake irin na larabawa. Izra'a rajulan ma'ahu qausun farisiyya, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum da wani ainihin kwari da baka irin na farisa, faqala alqiha, manzon Allah yace yi wurgi da wannan makami, fa innaha mal'una, wannan makami tsinannan makami ne, walakin alaikum bil qasiyyi al arabiyya, yace na hore ku da amfani da kwari da baka irin na larabawa, wa bi rimahil qina, da kuma amfani da kibau wanda aka yi sa a makera, fa biha yu'ayyidullahu ad-dina, da su ne Allah yake taimakon addini, wa biha yumakkiru lakum fil ardi, da su ne Allah yake ainihin baku ƙasa, yake baku ƙasar ƙasashen da kuka ci da yaki. Wannan hadisi bai inganta ba jama'a. Malam Muhammad Nasir Albani ya tabbatar da rashin ingancin sa a cikin Ad-Da'ifa a lamba na 4499, da haka bai inganta ba, ba zai yi a kafa hujja da shi akan da ya zama hujja qati'a akan haramcin amfani da makamai irin na maguzawa. Amma malamai sun ce bai inganta ba, wallahu ta'ala a'lam. Wa li ashabina fil qausil farisiyya wa nahwiha kalamun tawil, Ibn Taymiyyah yace mutanenmu, yana nufin Hanabila kenan, suna da maganganu masu tsawo akan amfani da makamai irin na farisa da ire-irensu, suna da magana mai tsayi. Laysa hadha mawdi'uhu, ba nan ne wurin tattauna wannan magana ba. Wa inna ma nabbahtu bidhalika ala anna ma lam yakun min hadil muslimina, nayi kokarin fadakarwa ne akan cewa duk abin da ya kasance baya cikin tafarki da shari'a da al'adar musulmai, bal huwa min hadil ajiz al-ajami wa nahwihim, hasali ma aka wayi gari aka gane cewa na daga cikin tafarkin maguzawa da ire-irensu, wa in zaharat fa'idatu, irin wannan abu koda amfanin shi ya bayyana, wa wadahat manfa'atu, amfanin da ke cikin shi ya fito fili, tarahum yataraddaduna fihi, za ga malamai suna taraddadi suna jan kafa suna yin gabasi baya game da al'amarin duk abin da yake al'ada kafirai ne, koda suna ganin wani amfani da ya bayyana game da shi. Wa yakhtalifuna, sai ga suna yin sabani da ta'arud dalilaini, saboda sun samu karo kenan tsakanin hujjojin guda biyu. Dalilu mulazamati alhadiyil awwal, hujja ta farko shine hujjar wajibi ne a lazimci shari'ar mutanen farko. Hujja ta biyu kuma fa dalilu isti'mali hadha alladhi fihi manfa'a bila madarra, hujjar cewa ya halasta ayi amfani da wannan abu wanda akwai amfani a cikin shi kuma babu cutarwa. Duk sanda aka samu irin wannan, za ga malamai suna kaiwa su kawo ma annahu laysa min al-ibadat, koda fa abun baya cikin ibada, wa tawabi'ha, da abubuwan da ke biyowa bayan ibada, ma'ana irin su tasbihi dinnan da makamantansu, da wuraren ibada kamar masallatai da makamantansu, ma'ana dama su ibadoji haramun ne koyi da kafiri a cikin su, kaulan wahidan. Haka tawabi'ul ibadat, abubuwan da ake amfani da su wajen wasa'il na ibada, kamar irin su carbi dinnan jama'a, kamar yanayin ginin masallaci, kamar yanayin kwalliyar da ake wa masallaci, kamar shimfidar da ake sakawa a masallaci, kamar irin yadda ake mu'amalantar bukukuwan addini, irin sallah babba, sallah karama, yankan layya, da ire-irensu waɗannan wajibi ne a gujewa duk wani abu da zama yayi naso daga kafirci ko ma guzanci a cikin su to sauran abubuwan duniya fa waɗanda suke kawai manafi ne na duniya to anan din ma in aka samu wani abu ana ganin yana da amfani amma kuma asalin shi na maguzawa ne za ga malamai suna taraddudi game da shi suna yin sabani kowa ya karkata gurgurdan abin da ijtihadi shi ya tike wanda ya karkata zuwa ga cewa barnar da ke ciki wajen koyin kafirai tarin jayi maslahar da ke cikin amfanin sai ga ya karkata zuwa ga haramci wanda kuma ya karkata zuwa ga cewa manfa'ar da ke ciki tarin jayi kwaikwayo da kafirai ko kuma abin ya riga ya tashi daga na kafirai shi kuma babu laifi kaga ya karkata zuwa ga halasci duk dai wannan me yake tabbatarwa taka tsantsan din malaman musulunci na farko game da hani akan koyi da kafirai ina fata mun gano wannan jama'a sai yake cewa wa inna ma huwa min al-umur ad-dunyawiyya zaka ga abun fatsantsar abun duniya ne wa anta tara ammata kalami ahmada kaga daukacin maganganun imamu ahmad inna ma yuthbitu ar-rukhsa bil athari an umar kadai yayi kokarin tabbatar da rangwame ne da gurgurdan abinda ya zama babu makawa sai an yi amfani da shi ta hanyar amfani da wancan asari na Umar da ya magana akan wato kube da ake sanya kibau irin ake mishi design irin na maguzawa irin na Farisa aw bi fi'li Khalid ibn Ma'dan ko kuma ya hujja da aikin Khalid ibn Ma'dan wanda wani mutum ne da ya rayu ainihin wato a zamanin da ya gabaci na si Imam Ahmad a cikin tabi'ai babban mutum ne yana da hadisi a cikin littafin sunna ko kuma sai ce li yasbita bi zalika anna zalika kana yaf'alu ala ahadi salaf yana yin wannan dan kokarin tabbatar da cewa ana yin irin wannan aikin fa a zamanin magabata wayuqiruna alaihi kuma suna ganin masu yi ba sa musu ainihin inkari fa yakunu min hadil muslimina sai zama hakan ya sa shi ya zama daga cikin tafarkin musulmai la min hadil a'ajib ba tafarkin maguzawa ba wa ahli kitabi ko tafarkin krista ko yahudu fa hadha huwa wajhul hujja wannan shine mafuskantar hujjar da Umar aka samu daga gare shi wanda Imam Ahmad yake kokarin kafa hujjar ita la min mujarrad fi'li Khalid ibn Ma'dan hujja ba wai kasancewa Khalid dan Ma'dan wancan daga cikin tabi'ai dan ya aikata ya zama hujja ba abin da yake cewa shine jama'a Imam Ahmad yayi hujja da aikin Khalid ibn Ma'dan cewa yana da kibau iri kaza dan ya nuna cewa wannan mutumi ya rayu sahabbai suna rayi kuma ana ganin shi da irin wannan kibau din amma ba a ruwaito wani ya mishi inkari ba sai zama wannan kamar yana nuna cewa sahabbai suna raye kuma wasu musulmai suna amfani da makamai masu kama da irin na maguzawa amma ba a ruwaito inkari ba wannan shine kawai ya bada wajihin hujja ba wai kawai mujarradin cewa wani wanda ba sahabi bane ma ya aikata ya zama hujja ba wa amma ma fi hadhal babi an sa'iri a immatil muslimina to bayan da kaji magana daga Imam Abu Hanifa Malik Shafi'i yanzu kuma muka tike akan ta Imam Ahmad shine sai mallan ya ci gaba da cewa amma sauran abubuwan da za a samu a wannan babi babin bayani akan maganganun malamai game da haramcin aiki da tafarkin kafirai wato daga sa'ir a immatil muslimin sauran malaman musulunci banda waɗannan limamai guda hudu da aka kawo min as-sahabati wat tabi'in a cikin sahabbai da tabi'ai ma'ana cikin sahabbai banda khulafa'ur rashidin da ya kawo mana daga gare su da kuma tabi'ai wa sa'iril fuqaha da kuma sauran malaman fiqhu banda waɗannan hudu da ya ambata anan fa aktharu min an yumkina dhikru ushri ya fi karfin a iya ambatan 1 bisa 10 shi abinda zaka roto daga malaman sahabbai da tabi'ai da na bayan su da malaman fiqhu akan wannan babi to a irin wannan littafi ba zaka iya kawo 1 bisa 10 shi ba haka ga ko wanda ya kawo mana din nan ai yana da yawa an jima ana ainihin tattake bayanai da karanta abin da ya faɗa a ciki kuma qaddamna fi asna'il ahadisi kalamu ba'dihim alladhi yadullu ala al-kalam al-baqi yace wa kad qaddamna haqiqa mun gabatar fi asna'i al-hadith a cikin ainihin zantukan da muka yi an kawo kalama ba'dhi an kawo zantukan wasu fi asma'il ahadith ko asan da ake hakaito hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan mas'ala wajen sharhin hadisan an kawo maganganun wasu malaman kalama ba'dhi zantukan wasu daga cikin su allazi yadullu ala kalamil baqina wanda yana maka nuni zuwa ga zantukan sauran wa biduni ma zakarnahu yu'lamu ijma'ul ummati ala karahati tashabbuhi da al kitabi yace kuma ba sai da wannan da muka ambata ba ma an san dama akwai ijma'i tsakankanin malaman wannan al'umma game da kyamatar da musulmai akan koyi da al kitabi wal a'ajim da kuma maguzawa fil jumla a jumlace kowa ya san haka ba ma sai an kawo wannan zantukan ba wayin kanu qariya ikhtalifuna fi ba'dil furu' didda ike ana iya samun su malaman su saba da junan su akan wasu rassa na wannan kaida imma li itiqadi ba'dihim annahu laysa min hadil kuffar ko dai zama wannan reshen da za a yi sabani game da shi saboda wani a cikin su ya kudurce cewa wannan baya cikin koyi da maguzawa da ka sai ya halasta shi wanda kuma yake ganin i koyi ne shi kuma yace sam bai halasta ba aw li itiqadihi anna fihi dalilan rajiha ko kuma yaga cewa shi a wurin shi a cikin wannan akwai wani dalili wanda yake shine rajihi shine abun a karkata gare shi dan a halasta aw li ghairi zalika ko kuma wani abu makamancin haka kaman ya zama ma kwata kwata ba a sani ba akwai abun da mutane za su samu kansu suna yi al'ada kafire ne amma qala alaiha al'amad zamani yayi tsawo har ayi a gama har wannan al'umma ta shude ba amma san cewa maguzanci bane kaman yanzu katin aure da ake rabawa kati wannan da ake rabawa invitation card al'adar kristoci ne in za su yi auren coci amma kaga yanzu da dama mutane ba su san haka ba daka dalilin da suke sa suke amfani da shi saboda bai taba zuwa cikin ilimin su ma cewa wannan ai al'ada kafirai bane ko kuma ya zama wani abu ne wanda ake yi wani na ganin fa'idar sa yana ganin ai kaza babu matsala game da shi ba kwaikwayo bane kaman suturu akwai suturin da akwai taba ba game da shin na kafirai ne ko ba na kafirai ba shin waɗannan suna alamta na kafirai ko ba sa alamtawa gurgurdan wayewa kan mutane gurgurdan environment din da mutane suke rayuwa da gurgurdan irin al'adun mutanen wajen akwai sirar da annan misali cikin garin Zaria ko Kano idan ka saka zakai koyi da wasu al'umma daban wanda ba al'umma ka musulmai ba amma watakila a wani wuri daban inda ba nan ba to hala hukuncin irin wannan sirar da same sirar yana iya canzawa kaga duk irin waɗannan suna iya faruwa ina fata muna ganewa jama'a sai ce kama annahum mujmi'una ala ittiba'il kitabi was sunna irin wannan shine kamar yadda ka sani cewa waɗannan malamai gaba ɗayan su sun yi ijma'i akan ai koyi da sunna ai koyi da alqur'ani abu sunna wayin kana qad yukhalifu ba'dhum shay'an min zalika li naw'i ta'wili amma sai ka samu kuma wani malami Imam Ahmad ko Shafi'i ko Malik ko Abu Hanifa sai ka samu kuma ya saba wata sunna saboda wani ta'wili a gunshi yana ganin wannan ba sunna bace duk da a jumlace yana cewa shi sunna yake so abi kuma yana bi din da gaske yana fada da masu fada da sunna kamar yadda misali yanzu akwai kungiyoyi da dama a cikin musulmai wanda suke cewa ahlus sunna ne su amma sai ka samu ga wata sunna kuma ba sa yake da ita me yasa saboda wani ta'wili da suka ba kansu ko wata fassara da suka wannan sunna ko wani jahilci ba su san wannan sunna ba wannan bai fitar da su daga cewa su ba ahlus sunna bane saboda fil jumla sun yi imani da cewa abu sunna amma sai a ga wasu ɗaiɗaiwan sunna furu sai ka same su da matsala game da haka to kamar haka ne yadda malaman musulunci suka yi ijma'i game da cewa abu sunna haka suka yi ijma'i akan cewa kar abu tafarkin kafirai amma ka iya samu a cikin malaman musulunci waɗanda ra'ayinsu ne abu sunna sun saba wasu sunnoni to haka ma ka iya samu a cikin malaman musulunci wanda suka ce kar ayi koyi da kafirai a wani wajen kuma sai ka samu sun yadda ayi wani abu wanda a wurinsu suna ganin ba koyi da kafirai bane ko da wani ya ga koyi da kafirai ne babu shakka wannan tahqiqi ne daga malami muhaqqiqi irin Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi sai malami ya ce faslun ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار daga cikin abin da yake kama da umarnin da aka ce a saba wa kafirai akwai al'amru bi mukhalafati ash-shayatin umarnin da shari'a ta yi cewa a saba wa shedanu kama rawahu muslimun fi sahihihi an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama qala manzo Allah yace a cikin riwaya Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ya dashi da mahaifinsa la ya'kulanna ahadukum bi shimarihi kada wani a cikin ku ya sake ya ci abinci da hannun hagu wala yashribanna biha haka nan kada ya sha ruwa ko maltina ko shayi ko makamancin sa da hannun hagu fa inna shaytana ya'kul bi shimalihi wa yashrabu biha domin shedan ne yake cin abinci da hannun hagu yake shan abin sha da hannun hagu akwai hadisi da ake ruwaitowa amma bai inganta ba cewa wai abin idan guda biyu ne babu laifi a rike da hannu biyu kamar mai shan koko da kosai ko ti da biredi ko wake da doya da biredi ne kai ko irin wannan abun da ana tusawa ana jika shi da mahadin shi ko babu laifi ka rike biredin da hagu ka rike kofin ti da hannun dama ka rike ludayin koko da dama kana dauko kosai da hagu wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai Mala Albani Nasruddin ya tabbatar da raunin shi a cikin silsilar da'ifa. A takaice jama'a, ko da kana cin abinci irin wannan wanda yake ga wani a cikin nan ga wani a cikin can. Tarbiyyar musulunci shine sai ka dinga aje kofin. Ka dauko kosan ko biredin ko menene ka gutsara da hannun dama shine al'adar musulmai. Sannan ka aje ka dauko wancan. Na farko in kace sai kai wancan din kana yi ne saboda gaggawa, to shi kan cin abinci da gaggawa bai daga cikin al'adar musulmai. Sannan musamman yara wajibi ne a koya musu wannan tarbiyya jama'a a dinga sa ido yara in suna cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yara suna cin abinci yana zaune baya barin su ce wai dan su yara ne ga hadisi na ainihin Umar dan Abi Salama ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yayi mukhalafat ya saba wa tarbiyyar musulunci bai kyale shi ya ce a saboda yaro bane yadda mu muke tunaniya sai ai yara ne za su daina a'a yaro jama'a kwakwalwar shi ta fi rike abu fiye da ta manya yaro shi sai ake so a nisantar da shi daga duk wani abu da zai mai mummunan tasiri domin duk abin da ya gani na farko tukunna a psychology yaro shine bai san mummunan abu ba bai san bai da ma'auni na gane kaza akwai kyau kaza ba kyau ma'aunin shi shine na kwaikwayo duk abin da ya ga ana yi zai kwatanta ya ga ko shi ma zai iya dan so yake kullun ya shiga cikin karafkan manya abinda suke yi ya iya da haka in tilawa ya ga suna yi zai dauko qur'ani shi ma ya rike idan taba ya ga suna sha a gidansu zai dauko filter shi ma ya rike in ashar ya ji ana yi zaka ji yana yi kuma sanda yake yi bai tunanin neman lada ko yaji irin wannan damuwa a rai in kana yin zinubi wanda kake jira idul qab duk bai jin wannan hasali ma kawai yana koyi da abin da kake kuna yi to tun yana yin koyi da abin da ake yi wanda bai damuwa bai san me kyau ko mara kyau ba har ya kai girman da zai iya tamyizin me kyau da mara kyau amma kuma mara kyau din ya riga ya zama shine default ya damfara a cikin ransa sai zama Allah la ta mai tarbiya duk abin da yaro ya gani da haka yake koyon shi da haka wajibi ne a hana yara yin abubuwa munana cikin natsuwa kuma cikin karantawa kai kamar da annabi ya ce mishi karka ci abinci da hagu ba kyau cin abinci da hagu annabi ya hana ko ka ce mai yaro haka shikenan goman ka ga yana yi ka hana shi kwana daya biyu uku zai bari amma ka ce yaro yana ci abinci da hagu a kyale shi wai zai bari babu randa zai bari da haka zai lalace haka nan cin gabanka haka nan fadan bismillah kafin ka fara ci duk wannan abu ne dan an koya ma yara suna rikewa musamman ma yara irin wannan zamanin da suke da exposure suke da wato suna samun kansu suna fuskantar abubuwan da wuya ka samu wasu yara a nan kusa a irin jil nan kusa wanda suka samu kansu suna fuskantar irin waɗannan abubuwa exposure din su me exposure ne da Hausa kam gogewa ko mubasharar da suke wa abubuwan rayuwa ya wuce abinda ya kamata a ce yara suna samu bisa dabi'a lafiyayya don haka duk abin da kake ganin wai ya musu nauyi baya musu nauyi duk abin da kake ganin wai ba su yi rikewa ba za su rike kuma zaka sha mamaki in kaje sai rike shi. To dan haka shari'an musulunci ta hana musulmi ya ci abinci da hagu jama'a. Wani abun mamaki shine akwai kuma wuraren da an je wai gayu ne cin abinci da hagu. Wuraren tarurruka, wuraren wasu bukukuwa na musamman, gidajen cin abinci na ƴan gayu da makamantan su. To zai ga mutane wai dan dai ka a raina su ko ka a ce musu ƙauyawa sai su watsi da wannan karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga mutane suna cin abinci da hagu, ba ma wai cin abinci da hannu biyun ba, irin na shayi da biredi kuma kamantan shi, a kawai sai ga mutun cokalin shi da hagu zai rike, ko duk abin da zai dauko nama ne ko kosai ko meat pie da hagu zai dauko. Wannan jama'a maguzanci ne, koyi ne da shedanu, kuma yana daga cikin abin da kamar yadda Ibn Taymiyyah yake fada nan, ake ilhaqin shi game da koyi da kafirai, domin su ma shedanin kafirai ne. Ina mata mun gane. Wa fi lafzin idza akala ahadukum falyakul bi yamini, a wannan lafazi annabi ya ce idan ɗayan ku zai ci abinci ya ci da hannun dama, wa idza shariba, idan zai sha wani abin sha, falyashrab bi yamini, ya sha da hannun damansa, fa inna shaytana ya'kul bi shimalihi, shaytan ne yake cin abinci da hagu, wa yashrabu bi shimalihi, kuma shine yake shan abin sha da hagu. Wannan ma riwayi Imam Muslim ce. Wa rawahu Muslimun aidan an al-Layth an Abi Zubair an Jabir an an-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama qala, manzon Allah yace la ta'kulu bi shimali, kar ku sake ku ci abinci da hagu, fa inna shaytana ya'kul bi shimal, shaytan ne yake cin abinci da hagu. Fa innahu allala an-nahya an al-akli wash-shurbi bish-shimal bi anna ash-shaytana yaf'alu dhalika, kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da cewa dalilin da yasa aka hana musulmi ya aikata wannan aiki saboda shaytan ne yake. Fa ulima anna mukhalafata ash-shayatin amrun maqsud, daga nan sai aka gane ashe umarni da saba wa shaytanu wani abu ne da ake neman musulmi ya aikata shi. Wa ma'murun bihi, kuma ana umarnin musulmi ya aikata irin wannan. Wa nadha'iruhu kathira, irin wannan suna nan da yawa burjik a cikin ilimi. Wa qaribun min hadha, Ibn Taymiyyah yace wani abu dake kusa da wannan shine mukhalafatu man lam yakmul dinuhu min al-a'rabi wa nahawhu wa nahawihi, ana umarnin musulmi wanda addinin shi ya cika, wanda yake rayuwa inda ake addini, da ya saba ma mutanen ƙauye wanda addinin su bai cika ba, wane mutum? Wato sai Ibn Taymiyyah jama'a ilimin su ya wuce yanda aka saba ji ne ba, kai ka ji abin sai an gangaro har inda ma baka tsammana akwai karatu akan shi. Ina hukuncin ka dinga ɗabi'a irin ta mutanen ƙauye, sakin baki, yawan ashariya, cin abinci fiye da kima, fitowa haka dagaje dagaje kamar an ciro ka a kabari, irin waɗannan abin da aka san ƙauyawa suna da shi, khashunatul aish, da irin wato zafin hali da rashin iya magana da rashin ladabi, shi ma ba a so mutum ya rayu, saboda ɗabi'a ne na mutanen ƙauye irin waɗanda addinin su bai cika ba. Mutanen ƙauye da su ji wannan katin su yi hakuri, sai da zai zo can gaba zai raba mana cewa mutanen ƙauye akwai mutanen kirki a cikinsu, kuma ita nagarta addini ba ta da alaƙa da birni ko ƙauye, kawai dai mazan ne, mazan ne na inda ake tunanin za a samu wato masu kan gado shine birni, saboda birni akwai doka, akwai ka'idoji, akwai yawan mutane, akwai bambance-bambance da su koya maka tarbiyya iri daban-daban. Ƙauye kuma babu wannan, kowa ya san kowa, mutanen ba su da yawa, rayuwa ba ta da faɗi da makamantansu. Kamar yadda misali aka ce Zaria birnin ilimi ne, ana nufin mazan ne naka samu ilimi kana Zaria ko? Bai nufin duk wanda yake wani gari wanda ba Zaria ba, in an haɗa shi da wani ɗan Zaria, ɗan Zaria ya fi shi ilimi, baya nufin haka. Saboda Zaria ana ganin akwai malamai, akwai karantarwa, akwai culture na karantar da addini, akwai access to malamai da makarantu da cibiyoyin ilimin, mazan ne. To haka birni suke da ƙauye, zai faɗi wannan a gaba. To da wani baƙon yanzu ya ji wannan sai hamiya ta ɗauke shi da ƙabilanci ya ce to kaga ma shi kenan, kuma karatun ma an tashi da kan kafirai an dawo kanmu. Allah shi kyauta. Eh, ƴan birnin ma ba za a ƙyale su ba, za a zo kan ƴan birnin ma insha Allah. Kusan duk karatun da ma da aka yi akan ƴan birni yake shi. Sai ya ce li anna kamalad dini al hijra, saboda cika addini tana cikin ƙauracewa inda ake kafirci, ƙauracewa inda babu addini, ƙauracewa mutanen banza, rashin shiga cikin hijira bi kulli ma fiya min al-ma'ani, ma'ana ƙauracewa ƴan bid'a, ƙauracewa ɓatattu, ƙauracewa maɓarnata,
'yan ƙauye, maguzawa da makamantansu. Jama'a, sai da take malamai suna magana akan daga cikin wato abad na hijira, har in kana ma malami ba ɗalibi ba, ka guje ma mu'amala da malaman bid'a, wanda kaga dai na ɗaya kai ba su sa maka shubha ba, amma ganinka da za a yi da su zai iya samun mabiyanka shubha. A ɗauka waɗannan malaman ƙwarai, kai ƙarki sai da malamai suka kawo cewa akwai malaman sunna fa waɗanda sai da ma shubha ta shige su saboda hulɗa da suke da ƴan bid'a, irin su Imamul Baihaqi. Baihaqi yana malami fa yake hulɗa da su ainihin su Ibnu Farag da makamantansu, waɗanda ya zauna tare da su suka sa mashi aƙida irin ta wato tawilin sifat, sai dai tattarsashe shi ko ɗan yaye ne. Haka suna nan ire-iren waɗannan za ka samu malamai, kowa a nan zai iya ba da misali wani ustazi da ka sani tare ake ustazanci da shi, yana da nagartar ustazanci, amma da ya koma cikin wasu 'yan duniya aƙalla sai ka ga yana maka kallon kai ka cika zafin kai, shi ne mafi ƙarancin matsalar da zai samu. Abinda da kuke yi tare kuma akan hujja kuke yi, amma yanzu ya koma cikin wasu sun sa mishi wani liberaliya, wani sabon tunani, sai dai ganin kai ka cika zafi, a dinga bi a hankali da Allah. Waɗannan mutanen ba ka fahimce su ba ne, mu da muka shiga cikinsu muka fahimce su, of course ka shiga cikinsu kuma ka fahimce su, kuma sun sa maka irin fahimtarsu. To kaga jama'a, har irin wannan yana daga cikin abin da ake nufi ka zama ka yi hijira, rayuwarka ka rayu a cikin mutanen da suke da addini. In za ka gina gida, ka gina gida a unguwar da akwai mutane masu addini. Idan za ka kai 'ya'yanka makaranta, kai su makarantar da malaman da ke da makarantar, ko hukumar makarantar, ko filosofin makarantar filosofin addini. Kun tuna jama'a, Mala Albani marigayi Allah ya ji kanshi ya ta maganganu lokacin cewa duk wanda yake da gida a gelle su ya je ya sayar da shi, ko da ta kama za ka koma gidan haya ne. Kun tuna wannan? Saboda mene? Gelle ta zama daba ta wani zindiƙanci na Shi'a. Saboda in 'ya'yanka suka taso a irin wannan wurin, banda tunanin bala'i da zai faru, in wanda ya faru kwanan nan dana, akwai yiwuwar 'ya'yanka su taso a wurin sai wani ɗan Shi'a ya sa musu muguwar aƙida, ko kuma alal aƙal sabawa da ganin ɓatattu ya sa ba sa ganin munin ɓata. Shi ne mafi ƙaranci ba, kullum suna ganin masu baƙaƙen kayan nan suna zindiƙanci da kafirci, sai ya zama ba sa ganin munin wannan ɓata. Akwai wani abokinmu da muke magana da shi a kwanakin nan, suna gida ɗaya da ɗan Shi'an kullum yana fita, haka in ya dawo sai ya kawo ma yara sweet, gobe biskit, kuma yara suna karɓa. A cikin wannan hadisan an kashe ɗan Shi'a, yaran sai kuka suke kamar an kashe ubansu, wanda kamata ya yi ya zama alal aƙal su zama 'yan ba ruwa nan, ba za su iya murna ba ko? Amma haɗe tana cewa tunda an kashe babawa ne, babama take ce mashi to kowa ma a kashe, ta ce duk wani ɗan Shi'a kawai a kashe shi. Wala uban yake gaya ma wannan da kanshi, ita ce tunda dai an kashe babawa ne, ta ambaci wannan ɗan Shi'an da suke zaman haya kawai gida ɗaya da shi, ga flat ga flat, ta ce to tunda dai an kashe shi to kowa ma kawai a kashe a cikin Shi'a, ma'ana an kashe wanda ya shafe ta, me kawo mata tsaraba. Shi ne nace mashi to kai tun farko me yasa ka bari suna ba 'ya'yanka wannan biskit, abin karfin ka ne? Ke wallahi yana hanawa, amma wani lokaci bai sanin san da ake ba su. A shahidi shi ne da baya kusa da su, za su gan shi har su bashi, ba su gan shi har su bashi ba. To jama'a, sai mun kiyaye da waɗannan abubuwan, ma'ana hijira tana nufin duk wani abu da yake ka ƙaurace ma kafirci, maguzanci, bata, shirka, bid'a, barna, to kuma sai ka ƙaurace ma masu yin waɗannan abubuwan, sai ka ƙaurace ma kusanci da su, sai ka ƙaurace ma wala'i da su, sai ka ƙaurace ma ƙaunarsu, tunaninsu, biye masalansu, sai ƙanwaye gari kwata-kwata ba sa burge ka. Kun tuna magana da muka yi a baya kan cewa koyi da ɓatattu ko kafirai na nufin kana ganin naka ba mai kyau ba ne, nasu ne yake da kyau. Don ƙa'ida ita ce shine wanda aka yi subjugating, aka fi ƙarfin shi, shine yake kwaikwai da wanda yake ainihin alƙahir a kan shi. Wanda kana koyon yaren mutumin da kake ganin ya fi ƙarfin ka ne, kana koyon al'adar mutumin da kake ganin ya fi ƙarfin ka ne, amma wanda ka fi ƙarfin shi me za ka yi da nashi? Yanzu su Turawa misali, ku duba ku gani jama'a, ku duba ku ga wani irony. Yanzu mutanen Ingila yare ɗaya suke ji shine turancin English, amma suna tukiya da shi. Mu kuma a cikinmu za ka samu mai jin yare biyar, amma ana ganin shi na ƙasashe. Kamar a ce mai naira dubu yana ganin yafi mai naira 5000 arziki shine kamar haka ba ma'ana in kana zauna a ingila baka da bukatar ka zo ne sai english you can survive kuma kai mutum ne amma in kana nigeria fa ko kamaru ko chadi ko kwatano in kana jin yaran da aka haife ka kana yi kamar da shi ma aka haife shi yana turanci din ta to zaka za a dauka to kai baka da ma wani security a rayuwa dole sai ka koyi yare na biyu da na uku da na hudu da na biyar haka sai ka koyi yarurruka daban-daban wannan kuma kaddara ma banda mu da ake ganin mu gwarawa har larabawa suna cikin wannan bala'i balarabe yanzu yana ganin bai gamsu da a ce larabci kadai ya iya ba yana da bukatar sai ya iya english sai ya iya faransi sai ya iya italiano sai ya iya jamusanci dan wai ya zama ya iya surviving a wannan duniya duk inda yaje yana da baki su kuma in suka je kasashen mu ba ruwan su da wancan yaran nasu za su yi magana shugaban kasar china ya zo kasar nan da china yayi magana ba ruwan shi da cewa nan ba wanda yake jin china ba wanda yake jin chinese ba abin da ya dame shi dan me zai hana misali yanzu mu ma shugaban kasar mu idan bahaushe ne ko bayarabe ko inyamuri ran da yaje wani taro a zuwar mace dinkin duniya kawai ya fara hausa a dunshi ce yare na kenan ku ne wanda ya fasara muku sakani da Allah jama'a to amma saboda an yi subjugating din mu an maida mu mu ba komai bane sai zama an sa mana wannan mugun kyama da kaskantar da yarukan mu to haka balarabe ma balarabe in yaje cikin turawa kai wallahi sun fi mu mazakewa laraba wannan a cikin isu ga su kuma mun ma bi su english in kaje saudiya zaka sha mamakin irin fasar da zaka suna yi a rubutar wucen su mu da muke da takhasus a cikin logawiyat dariya kai muke musu din da kaga signboard ba za su bar shi larabci shi kadai ba sai su dinga tunanin okay to ai akwai wanda ba sa ji to ai su ma su america ba sa wannan tunanin ai kullun ana shiga america ana shiga ingila amma ba sa cewa tunda muna da baki bari tun daga airport din mu mu fassara duk abubuwan da za a karanta zuwa ga yarukan da muke sa ran bakin naji ba sa wannan amma ka je dubai daga airport har inda zaka je ko baka jin arabiya zaka iya surviving a dubai na lamunce maka wannan dan da naje ni I was highly disappointed komai gashi nan da english komai in ka shiga restaurant kowa english zai fara maka in ka mishi larabci sai tsaya tiris ko kuma je tara maka jama'a zuwa ga baki na larabci kamar ka zo daga lahira so wannan duka jama'a an yi subjugating tunanin mu ne an yaƙe mu a tunanance kuma daga ran da kafaran nan suka yarba mu da larabci ko jama'a shikenan sun halaka mu abinda larabawan suka kasa ganewa kenan yanzu zaka samu larabawa da dama ba sa fahimtar ma me ake fada ana kanta alqur'ani saboda iyakar su wannan gargaliya in sun je makarantu kuma musamman dai a waɗannan kasashen na golf to sun fi ganewa su kaiwa ƴaƴan su makarantu annatika bil lughatil ajnabiyya makarantun da za a ce American School of Dubai American University of Cairo ire-iren waɗannan annatika bil lughatil ingliziya faransiya wa ma ilaiha har dan gara-gara ma mu nan har yanzu muna da ihtifazi ila haddin la ba'sa bihi da al'adun amma su kam ina Allah ubangiji ya tsare ala ayi halin jama'a babu kyau kwaikwayon al'adun mutanen da suke na daji waɗanda suke da khashuna da ainihin wato ragowan burbushin kafircin ƙauye da ainihin mugayen al'adun ƙauye fakana man amana wa lam yuhajir min al'arabi wa nahwihim naqisa yace dan haka ya kasance duk wanda ya imani amma bai yi kaura ya koma madina ba daga cikin mutanen ƙauyuka da ire-iren su kaga cewa addinin su ya zama na kasashe a farkon musulunci qala Allah subhanahu wa ta'ala a inda Allah yake fada yake cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan mutanen ƙauye sun fi kowa tsananin kafirci da munafinci wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi kuma sun fi cancanta su zama sun jahilci abinda Allah ya saukar ga manzon shi inda ga mutanen ƙauye haka suke saboda rayuwar su sun kuntata ta akan abubuwa kawai madiyat ci da sha bacci da tashi mutuwa da rayuwa aure da saki noma da girbi rani da damuna wannan abubuwan kawai suka dame su ba su da wani abu beyond this zaka je ka samu mutanen ƙauye kawai idan rana ta fito za su samu rine kawai kowa ya zauna yana jira kawai ta tsaga ma'ana ta yi zawali ya ci abincin rana ya sha kunun tsamiya ko na kanwa rana ta tai kasa ya koma wata inuwa ya zauna bai da wata agenda me zai yi yau me yayi jiya me zai yi gobe bai da agenda mana bai koyan addini bai koyan rayuwa in noman nema yana yin shi ne kawai na gargajiya wanda ya gada kawai ya ga ana yi haka kiyo jama'a dukan muna zuwa kauyuka inda dangin mu suke ba haka bane ni so da mu annaje kauye nakan kalla in ce oh wato su mu nan sun yadda da irin rayuwar da suke mu kuma muna tambari ba ta struggle kowa bai yadda da inda yake ba sai yake sai ya matsa gaba kuma haka muke a birni ba mu kuma kowa abin da yake ciki bai ishe shi ba hadama mu kuma yan birni wannan rayuwa akwai irony da yawa jama'a a cikin ta in ka fahimci irony sai ka zauna lafiya ka gane me kake da bukata sai kai sa'ayi zuwa gare shi in ka san zai amfane ka me baka da bukata sai kai da kai gare shi haka malai ya fara lokaci yace ai problems ba sa karewa matsalolin rayuwa ba sa karewa dan haka matsaloli yadda ake da su kamar yadda yake fara wani lokaci can amince yace zaka kalle shi ne kaga wacce ce zaka iya maganin ta to sai kai maganin ta wanda ba zaka iya ba yace kai ka batta a baya kai kaman babu ita ka ci gaba da haka kai in ba haka ba zaka tsaya ne matsaloli kai su kashe ka mana abun da kake da bukatun sa a rayuwa na holewa ko bukatun yau da kullun zaka duwa kaga wanne ne da gaske ka fi karfin ta to yi maganin ta sauran fa sasa a bayan ka kai ka ci gaba tafiya yadda ka san misali in kana da mota tana da gyara na naira 50 amma kuma kai 20,000 gare ka sai ka duba wanne ne gyaran in bai ba ba ta tafi ba tana da bukatun taya tana da bukatun za a tana tafsilanda tana da bukatun za a gyara AC to kaga AC zaka iya hakura shi sai ka ce to banda AC sai ka jingine shi a gefe taya fa za ta sai idan hatsari ko to saka taya tafsilandan fa ce a to wannan ba sai an canza ba bari a je ai mata yanka kaga sai ka ka rage expensive din kuma ta tafiya amma bai matsalar ta kare bane amma kai wanda yake na dole sauran kuma Allah ya hada mu a gaba AC sai ka soke gilashi kai tashan iskar duniya kai ga ta da Allah ya tsare mu to shine sai malai yake cewa wa zalika mithlu ma rawahu muslimun fi sahihi an ibn umar qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ce naji manzon Allah yana fadan cewa la taglibannakum al'arabu ala ismi salatikum kar ku sake mutanen kauye su galabaice ku akan sunan sallar ku ala innaha al'isha sunan ta sallar isha sallar da ake yi bayan magriba wa hum ya atammuna bil ibl su kuma suna yin ainihin atama ina ma'ana atama kamar yadda malamai suka fasara al-Imam Tabari da sauran malamai sun fasara ma'ana atama cewa al-atama shine nono ne idan an yi tatsira kuma to sai a bar sauran sai a sa wani abu a bame nonon za ta yawo da shi ta wuni sai can dare kaman sanda lokacin sallar isha yake idan shafaki ya buya sai a je a tatso shi musamman a shashi yana da wani dadin sha'ani kafin a yi bacci ma'ana ba za a tatse shi tun safa a aje shi ya losing freshness din shi ba sannan kuma an bar shi a jikinta tana da dame shan nono kafin a wuni ya shanye to sai a bar ragowa a ciki sai kuma a rufe da wani abu da suke rufewa wanda zai hana bakin yaron ya kai bakin dan jinjirin ta ya kai sai da darasan da ake bukatar shi sai a je a sha yadda ka san dai yanzu misali a zamanance duk sanda kake bukatar ti sannan zaka tafasa ruwan ko zaka ga yafi dadi fiye da ruwan plus baka bane yafi dadi fiye da wanda ya kwana a cikin plus haka abincin da za a baka yanzu ka ci yanzu aka dafa yafi abincin da aka dafa irin wanda matan nan yanzu na zamani suke dafawa tunda safi a sa a plus sai dai ai ta budewa ana diba duk sanda aka bude aka diba zai rage nagarta kuma akwai yiwuwar wasu microorganisms su shiga haka yanzu matan mu da haka suke mana jama'a in aka abinci tun safi kawai sai a sa a kula duwan da yago ya diba saboda ba su da lokaci suna aiki suna bacci suna kallakallan fina-finai da sauransu da haka sai a samu katuwar kula sai a kiba tuwo ko shinkafa da wake so sai a rufe kowa ya zo a ciki zai diba a wuni ana ci wannan abincin ba zai dadin abincin da yanzu aka dafa maka shi ba haka cefa ne da ake yanzu za a je a siyo tumatir da yawa a aji na sati guda ba zai zama daidai nagartar shi ko da irin mutanen da suke rayuwa irin yadda muke mu muna yara da kullun ake aika mu kasuwa mai cefa ne kullun za a je a siyo alayyahu da magin da za a amfani da shi rana amma yanzu fa tsoron bala'in talauci da tanaji ya mana yawa ko wani ma zaka ga nama ma na wata yake siya haka miya ta wata yake siya komai to ba za ka hada freshness din shi da irin wancan ba. To haka sai ya zama suke tattara wannan nono dan su yi amfani da shi. Sai suna kiran sallar isha da lokacin nan sai suke mata salatul atama, sallar da ake daidai shan nono. Ibn Uthaymeen yayi amfani da wannan jama'a yace wannan na nufin a dinga kiyaye sunayen da shari'a ta bai wa lokuta da wurare da abubuwa. Da cewa watan maulidi, wannan bata ne jama'a, maguzanci ne, watan rabi'ul awwal sunan shi, watan bawan sallah. Duk sai dai magana kai har sai dai magana akan ina hukuncin canzawa mutane sunan da ake amfani da shi. Misali kowa ka ce mishi baba ya kawo wannan, ko matar ubanka ka ce mata inna, me ya kamata ka kira ita da shi a shari'a? Duk sai dai kawo waɗannan maganganun jama'a. Yace sai an duba me lafazin shari'a game da an ganka da yaro wannan ba sai ka ce ɗana ne, sai zama ashe ba ɗanka bane, ɗan abokinka ne, shin daga sai shi ma ɗanka ne? Diyai maganganun ku kuma sharhin zaka ga irin maganganun da ya kawo akan cewa mutane su kiyaye lafazan da shari'a ta baiwa abubuwa, kar ka canza su. Kaga dai irin wannan ai ma muna cewa sallar dare, sallar almuru, muna faɗa haka ai. To duk irin wannan ba kyau jama'a, saboda canzawa sallolin sunayen da Allah ya sa musu ne. A cikin wata riwaya har annabi yake cewa sunanta a alqur'ani isha, ishara zuwa ga faɗin Allah da yake cewa wa min ba'di salatil isha, kada ƴaƴanku balagagu su dinga shiga inda kuke daga cikin lokuta uku bayan sallar isha har zuwa ainihin fitowar alfijir. Jama'a aikin fa yana da yawa. Al-Imam al-Bukhari yayi babi game da wannan mas'ala na jin a cikin kitabu salati in ba na manta ba, inda yake cewa babu zikirul isha wal atama wa man ra'ahu wasi'a, babun da ke bayani akan kiran sallar isha da sunan isha da kuma kiranta da sunan atama da wanda kuma suke ganin babu laifi. Ibn Hajar sai ya kawo hadisai da waɗannan da aka hana, da kuma a wasu lafuzza a aikace manzon Allah da kanshi ya kiraye ta da sunan atama, su Abu Huraira su ma sun kira ta da sunan haka. Yace abinda ake nufi, inji Ibn Hajar da yazo sharhi, kar a sake a canza sunan gaba daya a daina jin labarin sunanta na asali. Amma idan wani yanayi ya sa an kiraye ta da haka dan kwatance ko dan wani fa'ida, to babu laifi. Kamar yadda Allah da kanshi a Al-Qur'ani sai ka ji ya ce aliha, allolinku na kafirai, kamar Allah ya yarda da su a matsayin alloli kenan, da ya kira su da sunan da kafirai suke kiran su. Amma ba haka bane, ya kira su ne dan identification, dan ya bayyana ga yadda suke fada. Da ire-iren waɗannan ya kawo dai maganganu da dama wanda suke nuna asali ba a so bakinka ya saba da lafazi irin wannan. Amma dan ɗaya biyu uku haka yau da gobe, to babu laifi. Kamar kana hikaya ne kana cewa sai ya ce dan Allah dan annabi, kaga ai a aqida ka ba a cewa dan Allah dan annabi. Amma wannan hikaitowar da kai bai nufin kuma shikenan ka lalata aqidarka. Ina fata mun gane wannan. Sai ya ce wa fi lafzin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaglibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum al-isha, kar ku bari wato mutanen ƙauye su sanya muku abu a baka ku dinga faɗan sunan sallah kuna ce mata atama. Fa innaha fi kitabillahi al-isha, kaga wannan ita ce riwayar da nake ishara, lalle a cikin tafin Allah sunan ta isha. Fa innaha ta'tammu bi halabil ibli, su kuwa suna yin ainihin suna aiki cikin dare ta hanyar tatsar raƙuman su. Warawal Bukhari an Abdullahi ibn Mughaffal an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la taglibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum al-maghrib, kar ku sake larabawa na ƙauye su galabaice ku akan sunayen sallolinku kamar magriba. Wal a'rabu taqulu hiya al-asha'u, wannan al-asha, larabawa suna ce mata al-asha'u, sallar cin abinci. Wancan isha su ce mata al-atama, sallar tatsan nono. Wannan kuma su ce mata al-asha'u, sallar cin abinci, wanda da an yi ta za a ci abincin dare. Cikakku bari su mai muku da ita haka. Faqad kariha muwafaqatal a'rabi fi ismil maghrib wal isha, kaga ya kyamaci a dace da ainihin mutanen ƙauye game da kiran sallolin nan guda biyu, magriba da isha, bil asha'i wal atama, a ce magriba sallar cin abinci, isha kuma a ce mata sallar tatsan nono. Wa hadhihi al-karaha inda ba'd ulama'ina taqtadi karahatu hadha al-ism mutlaqan, irin wannan kyamatarwa a gun wasu daga cikin malaman mai jibun timiya tana hukunta gaba ɗaya an haramta ne, wa inda ba'dihim, a wajen wasu kuma innama yaqtadi karahatul ikthar minhu, yana hukunta kar a yawaita fadan haka ne hatta yagliba al-ism al-akhar, dan kai ya galabaici asalin sunan, wa huwa al-mashhur indana, wannan mazhabin na biyu shine mazhabin da ya shahara a wajen mu, inji Imam Ahmad, kuma shine abin da yake nuna wato in an hada dalilan gaba daya shine abin da dalilan suke goyen baya. Dan haka jama'a, ba wai ba za a ce masallar magariba ko isha wannan sunan gaba daya ya zama haramun bane, a'a, abin karhantawa ne, kar a saba da shi dan ka a wayi gari ya galabaici ainihin asalin, ka a wayi gari an manta da asalin sunanta, a zo wani lokaci yanzu da dama mutane ka tambaye su me ye sunan watan maulidi na asali, sun manta, ba kowa ne zaka tambaye shi yanzu ka tara hanya yanzu ka dinga tambayar mutane wani wata muke, zai ce maka watan maulidi mana, a'a, ya sunan shi na asali, zai ce to yana da wani suna, wani waka zai ce maka, kaga an saba har ya galabaici sunan ko, to ire-iren wannan shine jama'a ba a so yawaita amfani da wannan lafazi wanda bayan tsawon lokaci zai zama ainihin wato ya galabaici asalin lafazin da aka san shi a wajen. Allah ya tsare mu. Wa ala taqdiraini, al-Imam Ahmad yace to a dauki duka maganganun guda biyu, fa fil hadisi, wato akan taqdirin asali an haramta koyi da shi maganar larabawan kauye gaba daya game da sunayen nan, ko kuma karhantawa ne na kar a yawaita biye musu a cikin lafazin, shine taqdirin din ko, fa fil hadisin nahyu an muwafaqatil arabi fi zalika, kuma da yayi ne hadisin ya zo da hani ne game da kwaikwayon ainihin mutanen kauye akan wannan dabi'a, kama naha an muwafaqatil a'aj, kamar da hadisai suka zo suka hana koyi da maguzawa akan nasu dabi'un, to haka su ma mutanen kauye an hana koyi da su akan wannan dabi'ar. Jama'a, ina fatan muna biye muna gane abubuwan da yake fada. To sai ya zama wannan magana da ya fada shi da kanshi yayi sensin cewa tana da buƙatar sakin layi, sai yace fasdun wa alam anna baina tashabbuhi bil kuffari wash shayatin wa baina tashabbuhi bil a'rabi wal a'ajil farqan yajibu itibaru, yace ka sani da cewa ya kai mai karatu tsakanin koyi da kafirai da shaydanu a bangare guda hanawa da akai, da kuma a ɗayan bangaren hana koyi da larabawan kauye da hana koyi da gwarawa a ajim anan waɗanda ba larabawa ba, can bangare na farko an hana koyi da kafirai an hana koyi da shaydanu, wannan babu wani ainihin sabani akan shi, to hana koyi da mutanen kauye fa da hana koyi da al'adun waɗanda ba larabawa ba, yace akwai bambanci wanda dole a kula da shi, wa ijmalan yahtaju ila tafsirin, akwai kuma wani zance da yake a dunkule yana buƙatan ayi sanka sanka da shi a warware shi, wa zalika ma'anar shi shine anna nafsal kufri wat tashaytuni mazmumun, dama shi asalin kafirci da shaydanci abu ne abun kyara da zargi, fi hukumillahi wa rasulih, a cikin hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ibadihi almu'minina, da hukuncin da bayin Allah mu'mini suka yi, wa nafsil a'rabiyya wal a'jamiyya, amma kuma asalin kasancewa mutum ba kauye ko rayuwarka ta kauye ce ko kasancewarka ba balarabe ba, laysat mazmuma fi nafsiha, asali wannan ba shine abun zargi ba inda Allah ta'ala, a wurin Allah Ubangiji, wa inda rasulihi, da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa inda ibadihi almu'minina, ba da kuma gurin bayin Allah, ba kawai kamar yadda idan an ce wani kafiri ne ko wani shaydan ne, duk musulmi da Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah da musulmi za su ji suna kyamar shi, suna kyamar komai nashi ko, to ba irin haka bane da zaran an ce wani mutumin kauye ne sai mu'mini su fara kyamar shi, ko da zaran an ce wani ba balarabe bane sai zama abin kyama, ba irin haka bane, ba dai bane, balil a'rabu munqasimuna, yace ai su mutanen kauye kala kala ne, akwai ila ahli jafa'i, akwai sinifi na daya, kismi na daya daga mutanen kauye, akwai wanda suke da jafa'i, jafa'i wato suke da wauta, suke da ainihin wato iya dibo tarka tarka, suka iya wauta, suke gefe da addini, ba addini ya dame su ba, sune wanda suke cikin jafa'i, qala Allahu fihim, sune Allah yace da su game da su, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, sune yace wadannan mutanen kauye sun fi kowa tsananin kafirci da munafunci wa azdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimul hakim kuma su suka fi cancanta ya zama basu san abin da Allah ya so ga manzon shi ba babu shakka Allah masani ne ko mai hikima sai Allah ya ce wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake tunanin cewa abin da yake ciyarwa na dukiya a cikin addini zakka ko sadaka ya musulunta an ce kawo zakka ko sadaka ko na taimako to yana ganin magaraman an ci tare shi ne kawai asara yake baya saran komai a lahira san da yake bayarwa bai da tunanin zai samu wani abu a lahira waya tarabbasu bikum ad-dawa'ir kuma yana nan yana zuba ido ya samu dalilin da zai ainihin wato daina bada wannan sadaka ko dalilin da zai muku gori cewa ai na bada kuɗi na an yi addini da shi sai Allah ya ce alaihim da'iratus saw wato wannan juyin da suke tunani juyin zai dawo gare su ne na ainihin as-saw'u wato na as-saw ga wanda suka kanta shi da fataha shine za su samu tawaya rada'a akwai kuma suka kanta da alaihim da'iratus su'i as-su'i bi ma'ana al-makruh kenan duka dai abu ɗaya ne za su samu kansu cikin taɗewa da ainihin lalacewa waɗannan kamar da malaman tafsiri suka fara su Imam Ibn Kathirin da su mumin qablihi at-Tabari sun ce waɗannan kabilu ne su ainihin wato Juhaina da Muzina da Wanene waɗanda suke kabilu ne sun shiga musulunci amma kuma har yanzu suna da ragowar maguzancin su na ƙauye da bakar rowa kuma duk sanda aka ce su kawo zakka ko sadaka sai su ga to ai su kawai sun yi asarar dukiyar su wannan addini ya zama addinin asara shine ma'anan suna kirga abin da suka samu a matsayin magharama a matsayin wato an ci tare su wa qala Allahu ta'ala fihim Allah yake cewa sai qul lakal mukhallafuna min al-a'rabi da sannu waɗannan larabawa da suka tsaya a baya suka ki zuwa su bi ka gurin yaki za su dinga ce maka shagalatna amwaluna wa ahluna ka ba mu uzuri dukiyoyin mu da mutanen gidan mu ne suka tsare mu muna da ayyuka nayi muna da sana'o'in mu da kasuwancin mu da gonakin mu da dabbobin mu da iyalan mu ba za mu iya barin su mu tafi yaki ba fastaghfir lana ka nemi Allah ya gafarta mana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi Allah ya ce wannan abin da suke faɗa suna faɗi da bakunan su ne ba abin da ke cikin zukatan su kenan ba ma'ana munafunci suke yi kenan qul ka ce da su faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a yo waye isa ya tura Allah ya katange muku wani abu daga Allah idan Allah ya so ya amfanar da ku ko ya cutar da ku din yawan mataimakan ku da wayan ku da kuke gani da dabara da kuka iya idan Allah ya niyya ya kama ku ba wanda ya sai hana kuma idan Allah ya so ya sa ku ci amfanin wannan duke da ƴaƴan nan da imanin ba wanda zai hana bal kana Allahu bima ta'maluna khabira duk abin da kuke aikatawa Allah yana sani sai Allah ya ce bal zanantum ba haka bane abin da kuka fada farko kuna ganin cewa ne Allah ya kalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada tunanin ku wannan fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa fatuhu makka ko zuwa yaki na Hunain ko makamancin sa ko tun daga Badar ma to za su je ne kai a kashe su ba za su dawo ba abadan ba za su dawo ba da haka ku ba za ku bi su a kashe ku ba wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma wannan munafincin ya riga ya kawato an kawata muku shi a cikin zukatan ku shedan ya kawata muku wannan munafincin cewa mu ba za mu fita ba dan tsoron mutuwa amma mu je mu ce mishi yayi hakuri muna da ƴaƴa ne da jikoki da kananan raƙuma da zamu kula da su da shukar da muka yi kwanan nan muna buƙatar mu bata ruwa da wasu dabine da suka nuna muna buƙatar mu girbe in mun tafi zamu iya samun asara a cikin dukiyar mu da iyalan mu don Allah mu dai ka roƙa mana Allah ya gafarta mana ba za mu iya ba wannan yaki ba amana uzuri ba za mu je ba kaga abin da suka faɗa kenan Allah ya ce suna faɗan abin da ba shi ne a zukatansu ba sai Allah kuma ya tona musu asiri ya ce ai munafunci ne a cikin zuciyoyinsu da kuma tsammanin idan mumine sun fita za a je ne kai a kashe mumine wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura kuka yi wannan mugun zato kuka zama kuma mutane wanda suke halakaku wannan shi ne sinfi ɗaya daga cikin asnaf na ainihin wato mutanen ƙauye waɗanda suke abin zargi saboda kasancewa suna da munafunci suna faɗan maganar da ba ta cikin zuciyarsu suna kuma aikata abin da ba shi ne abin da asali suke nufi ba. To saboda yadda lokaci ya kure za mu tsaurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu karatu na gaba, sai mu ji ɗayan bangaren daga cikin ainihin wato waɗannan mutanen ƙauye da kuma meye Qur'ani ya faɗa game da su. Kuma duk wannan karatun mallam zai dauko mana shine daga ainihin wato Al-Qur'ani mai girma, musamman daga suratul Tauba wadda ake kiranta da suna Al-Fatiha mai tonan asiri, kamar da Ibn Abbas yake cewa bata gushe ba tana sauka, tana cewa wa minhum wa minhum wa minhum, har sai da aka tsammanci ba wanda ta kareta tana mai asiri. Duk wani munafiki ko wani mai wani mugun hali sai da ya shiga taitayin shi. Ai ga idan aka zo zamanin tonan asiri, duk wanda yake da kashi a gindi za ga ya tsorata. Irin yanzu da yake labarin wane ya anshi kudi kaza kudin Najeriya, wane ya anshi kudi kaza kudin Najeriya, an samu wani mai bututun busa abun nan, bututun tona asirin yan corruption ko, yanzu duk wanda ya san ya anshi wani abu hankalin shi a tashe yake. Amma da ni da kai ina romu tunda ka san ba wanda ya baka kosisi, yanzu akwai wanda yake ji yana kwanar damuwa tsoron cewa kada da suki ya ci har da shi, kana jin wannan damuwa ba ruwanka tunda ka san baka ci kudin kowa ba. Allah ya kyauta. Za mu tsaya nan insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.